ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل مهدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء غبار تفسير القرآن مجرما أولا لنا تقوم شاء تقوص قوات رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1436. Lissafin Nasara yayi daidai da 5 ga watan 7 shekara ta 2015. Idan ba ku manta ba, muna cikin Suratul Ahzab. Amma kamin nan akwai yan uwa da suka rubuto da tambaya. Mai tambaya ta farko ke cewa, malam ka yi magana akan ciyarwa. Ina jin watakila dan uwa ya halarci tafsiri da aka yi da yamma, ko kuma a wata fatawa da aka ansa, ko huduba da aka yi a masallaci, cewa mace wacce take shayarwa idan ta ji tsoron abin da ɗan zai cutu, tana iya aje azumi ta ciyar a madadin azumi ɗin, kuma ba za ta rama ba. Haka dai, ta ce, to malam ya ake ciyarwa? To duk ciyarwa wacce ake a madadin azumi, ko tsoho wanda ya tsufa ba zai iya yin azumi ba, zai ciyar a madadin azumi. Ko wanda yake fama da ciwon ulsa, likitoci sun gane ba zai yi rinƙa yin azumi ba, zai ciyar a madadin azumi. A nan an bashi zaɓi, in ya ga dama ya ɗauki abinci ya ba miskini, ko wani miskini ana bashi mudu. Ana bashi me? Mudu. Mudu ɗaya bi muddihi sallallahu alaihi wasallam. In ya ga dama yana iya ciyar da abinci da fate, ba wai dole sai ka ɗauki ɗanyen abinci ka bayar ba. Kana iya dafa shinkafa, ko kai tuwo miyar kuka, ko miyar taushe, ko kuɓewa ɗanya, ko busassa, ko abin da ya sauƙaƙa.
Sure
take ciki. Sure. A kira miskini a cika masa abin nan, ya zauna ya ciga cikinsa tatile, ya sha ruwa, ya tashi ya wadatar. Ba wai dole ne sai an ɗauki ɗanyen abinci kamar yadda ake zamani ba. Ina jin cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina jin Anas ɗan Malik akwai lokacin da yazo zai ciyar miskine kawai aka tara ya dafa abinci aka ba su duka suka ci. Ina jin miskine guda goma dama a madadin azumi guda goma ne. Saboda haka ya halatta a bada abinci danye kuma ya halatta a bada mai dafaffen abinci ba laifi ba ne. To mala wane ne miskini? Miskini shine talaka wanda yake kokowa da masara. Wata ran ya ka da ita, wata ran ta ka da shi, wata ran a zubar gare. An gane wannan? Wannan shine ake cewa miskini. Allah ta'ala ya sa mu dace. Sai wani dan uwa yake cewa Allah gafarta malam na yi rantsuwa cewa ba zan yi wani abu ba. Kuma daga baya sai maslaha ta tilasta sai na yi wannan abun, alhali na rantse ba zan yi shi ba. To ya zan yi? To idan ka rantse za ka yi abu, ko ka rantse ba za ka yi abu ba, sai kuma wani dalili ya sa za ka saba rantsuwar. Idan wanda ka ce sai ka yi ne ya zama yanzu ba zai yi ka yi ba. Idan wanda ka ce ba za ka yi ba ne kuma sai ta ɗauro dole sai ka yi. To abinda za ka yi sai ka yi kafara ta rantsuwa. Kafara ta me? La yu'akhidhukum Allahu bilaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Na'am.
La yu'akhidhukum Allahu bilaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
ذلك
كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
كفارة رنسوا الله ما دوكين سركي يا بار زابي غداوكو زابي نفر كوشين إدعام عشرة مساكين كتير ده مسكينة غداوا مسكينة غداوما شير ده مسكينة غداوما كوني أباشي مودو إنا فاتام فين شوانن ko kuma a dafa abinci a bashi wanda zai ciyar da shi ya ce koshi.
Na'am.
Idan aka ciyar da miskinai guda goma to shikenan yanzu rantsuwa ta warware. Yanzu kaman baka rantse ba. Sai ka wuce tsaye kai tsaye kai abinda shine maslaha a gare ka. Auki suwatuhum ko kuma tufatattar da su. Miskinai guda goma kowa a bashi sutura da zai iya sawa ta wadace shi ya sallah. Sai a samu miskinai guda goma musu haka. Au tahriru raqaba ko kuma a samu wuya a yanta. Saboda ka cikin ukun nan kana da zabi ko ciyar da miskinai goma ko yi wa miskinai goma sutura ko kuma yanta baiwa, amma ina kaman ciyar da miskinai guda goma ya fi sauki. To idan shi ne ya fi maka sauki sai ka ciyar da miskinai guda goma. Wannan ya wadatar ga kafara ta rantsuwa. Allah ta'ala ya sa mu dace. Ana rama ina ne muka kwana.
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا.
جميع مغنى كان يدى تقواشي لأنك بيلا بنو قريزة karshe Sa'd ibn Mu'az ya zo yayi hukunci a kansu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hukunci. To shine Allah ya ce fa awrasakum ardahum wa awrasakum ardahum. Sai Allah madaukin sarki ya gadar muku da kasar su wa diyarahum, sannan ya gadar muku da gidajen su ko kadai ba a matsayin ganima. Wa ardan lam tad'uha, ba ma kasar su kadai ba, har da wata kasa wacce ba ku tsammata za ta dawo karkashin ku ba, ba ku je kun taka ba, amma Allah madaukin sarki wannan kasa ya dawo da ita karkashin ku. Sai Allah ya ce wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Allah madaukin sarki ya kasance mai iko ne bisa dukan komai. Wato kaman ƙarin bayani ne aka yi akan kissar Banu Qurayza da Qur'ani ya ambata mana jiya. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah ramma sai Allah madaukin sarki ya ce me?
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila.
Yanzu Al-Qur'ani mai girma zai dawo mana bayani akan zamantakewa ta aure musamman a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Za mu je tsari da ya gudana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, gidan ummahatul mu'minin ridwanullahi alaihinna. Allah ya kara musu yarda. Jabir dan Abdullah, Allah ya kara masa yarda. An karbo hadisi daga gare shi. Makasudin saukar da wannan aya da ayoyin da za su biyo baya shine wani abu da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata rana sayyidina Abubakar radiyallahu an ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya samu mutane a tare a kofar gida. Annabi bai ba da izini kowa ya shiga ba, saboda haka duk ana tare a kofar gida, mutane da dama sun taru. Wannan yasa shi ma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da yazo sai ya tsaya bai shiga ba. Ba da dai ba sai ga sayyidina Umar radiyallahu anhu ya zo. Shi ma da yazo ya samu ga mutane tare a kofar gida, ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu a wurin, shi ma sai ya dakata domin ba a ba kowa izini ba. To a lokacin ne aka sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane da suka taru a kofar gida suna son su shigo su gan shi akwai sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar su shigo daga ciki. Dama surukansa ne ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana auren ƴar sayyidina Abubakar, Aisha radiyallahu anha bintu Siddiq, As-Siddiqa bintu Siddiq. Sannan yana auren ƴar sayyidina Umar radiyallahu anhu, ita ce Hafsat bintu Umar. Saboda haka wayannan surukai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sai suka shiga ciki. Suna shiga sai suka samu Annabi zaune ga matansa kewaye da shi. A lokacin mata tara ne a gidan, matan guda tara suna me? Suna kewaye da shi. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ya bar mata guda tara, guda biyar a cikinsu duka Qurayshawa ne. Akwai Aisha radiyallahu anha ƴar sayyidina Abubakar da Quraysh ya ce, akwai Hafsat bintu Umar radiyallahu anhu ita ma menene? Ba Quraysh ya ce. Akwai Ummu Habiba bintu Abi Sufyan, ita ma ba Quraysh ya ce. Akwai Sauda bintu Zam'a, ita ma ba Quraysh ya ce. Akwai Ummu Salma radiyallahu anha, ita ma ba Quraysh ya ce. Wayannan biyar cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka Qurayshawa ne. Sannan akwai waɗanda ba Qurayshawa ba, akwai Safiya, ana ce mata An-Nabariya saboda ƴar ƙabilar Banu Nadhar ce, ina fata fahimci wannan. Akwai Maimuna bintul Harith, ana ce mata Al-Hilaliya saboda ƴar ƙabilar Banu Hilal ce. Bayan wannan akwai Zainab bintu Jahash, ana ce mata Al-Asadiya domin ƴar ƙabilar Banu Asad ce. Daga nan akwai Juwairiya bintul Harith, ita kuma ƴar ƙabilar Banu Mustalak ce. Saboda haka waɗannan guda hudu su ba Qurayshawa bane, waɗannan guda biyar su kuma Qurayshawa ne. Su ne mata tara da suke gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai sun ce ya auri mata guda goma sha uku. Guda biyu suna su tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai, su ne Khadija bintu Kuwailid radiyallahu anha, ta mutu da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga nan sai Zainab bintu Khuzaima, wacce ake ce mata ummul masakin, ita kuma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mata tausayin talakawa. Sai ta yi farfesu ta ba talakawa, ita ta ci abincin da darajarsa bai wuce garin kwaki ba, amma ga farfesun kaji ta bawa ta ba talakawa. Duk aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wuce wata uku ba, Allah ya mata rasuwa. Amma sai dai ta yi babban sa'a, annabi ya mata wankan gawa, shi ya sa mata likafani, shi ya mata sallar jana'iza. Ta samu babban nasara ko bata samu ba? To akwai guda biyu kuma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aure su, ko kwanciyar aure bai yi bai rabu da su. Ina fata an fahimci wannan. Wannan ne ya sa malaman tarihi ba su damu da wato yawan bincike a kansu ba. To da Sayyidina Abubakar ya shigo, ya zo ya samu waɗannan mata su tara suna kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yana zaune ya yi shiru. Da ka kalli fuskarsa ka san akwai alamun damuwa, saboda mai gida ya samu matsala da wa? Da iyali. Mai gida ya samu matsala da iyalan shi, saboda haka yana cikin damuwa. Wai yau da gobe tsakanin haƙuri da harshe ma ana iya sabawa. Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da suka shigo tare da Sayyidina Umar, da Sayyidina Umar ya lura da yanayin, sai gane annabi yana cikin bacin rai ne, kuma ga alama iyalansa ne. Shi yasa yana zaune wato baya murmushi, baya fara'a, ya haɗa fuska. Sayyidina Umar ya ce, sai na faɗi maganar da za ta sa annabi dariya. Yanzu Sayyidina Umar radiyallahu anhu, saboda haka yana zaunawa, sai ce, ya Rasulullah, baka san yadda muka kwashe da ƴar Zaidu kamin in zo nan ba? Wato Ibnatu Zaid mata ce ta Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Wato yana bashi labarin annabi bai san yaya kwashe da matarsa daga gida kamin ya iso nan ba. Sai annabi ya bashi attention, ya ce, ya kuka yi? Ya ce, ya Rasulullah, ka ji matan nan, duk wahalar da ake sha wajen ya za a samu abinci, ina iya ƙoƙarina. Wai amma ɗazu, sai ta ce mu, wai har yanzu ƙoƙarin nawa bai isa ba, akwai buƙatan abincin da nake ciyar da su a ƙara improving ɗinsa, a ƙara inganta shi. Ita ba ta san wahalar da muke sha muna samuwa ba. Ya ce, ya Rasulullah, ba ka kusa ba gani ba, kamin ka an kara na ma ƙure wuyarta. Sai manzon Allah ya tunkure dariya da yau da gobe. Buƙatar sai na wata dariya ko wata dariya ba? Sai manzon Allah ya ce, to ai irin matsalar da kake fama da ita ni ma ita ce yanzu a gidan nawa. Yanzu ya buɗe ƙofa da za a ji labarin me ke faruwa. Ya ce, kaga sunan gudun suna kewaye da ni, ni ma matsalar da nake fama da su kenan. Suna cewa sai na yi musu ƙari akan ciyarwa. Abinda ake cewa ƙari akan ciyarwa, kamar kana cefa ne baka sai naman miya, a ce sai ka sai naman miya. Ina fata an bayyana wannan. Ba baka ciyarwan ba ne, akwai gwargwadon wanda ka yi, amma ana so ka yi me? Ka yi ƙari. Ko kana kubutawa ka samo shinkafa 'yar gida, mata su ce su wallahi sun gaji da sai an rage tsakuwa an yi waye-waye. In dai abin nan ka je ka samo daga buhu sai tukunya 'yar kanti. Kaga sun nemi ƙari akan me? Abin da kake musu. To sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai da hali a daidai wannan lokaci. Manzon Allah yana faɗin wannan magana kamin kai haka sai na Abubakar radiyallahu anhu ya je ya kama wuyar 'yarsa ya rike, Aisha radiyallahu anha. Sai na Umar shi ma ya tashi, za su fara punishing din yayansu, tunda dai yayansu ne waɗanda suka yi me? Suka haifa, wacce babanta bai zo ba ita ta samu sauki. Amma suna cewa yanzu annabi za ku tambaya abinda bai da hali, ku ce sai ya muku abinda bai da hali. Duk ɗawainiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fama da ita, kuma ku nan a cikin gida ku ce sai an ƙara muku akan abinda da ake yi. Manzon Allah ya tashi ya ce, a'a, ba haka muke da ku ba, ban ce ku zo ku, a'a, ban ce ku taɓa min matana ba, matana ne, ban yadda ba. Kai kana mamakin, to me yasa har sai wa annabi? To ma take ce, kai yadda kake kallon annabin daga nesa, ita daga kusa take ganin shi. Ina fata an gane wannan. Ita wata daraja take da ita, wani matsayi ta kai, ta kai wani matsayi ne, kama almajiri ne ya ji matar malam da malam suna sa isa, sai ce, kai, amma matan nan ba su da hankali. Yanzu akramakan lahun take haka, kai ne kake ganin akramakan lahun, ita lahiya. An gane karatun? Shi yasa su iyayen sai suka tashi za su yi me? za su fara hukunta yayan. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sai ya tashi ya hana. Ina fata an gane wannan. To sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya. A wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to zan yi hijira in kaurace wa gidan nan wata daya, sai ya koma wato kamar tirakarsa, sai da ya kwana 29 sannan ya dawo. To sai aka saukar da wannan aya, sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi mai girma mai daraja mai daukaka, sai Allah ya ce kul li azwajika, ka fada wa matayenka, matayen wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ce musu in kuntunna turinnal hayatad dunya, idan kun kasance rayuwar duniya kuke nufi, zaman ku a gidan aure buƙatar ku ji dadi a gidan aure, eh ku shakata a gidan aure ku huta abinda kuke so kenan, to fata'alaina dukan ku zo umatikunna, zan jiyar da ku dadi gurgurdan abinda nake da shi, wa usarrihukunna sarahan jamila, amma zan sake ku saki mai kyau ba zagi ba bakar magana, saboda Allah bai yarda in zauna da mace ba idan matar rayuwar duniya ta dauka shine abin da ake ciwo zaman aure. Kenan wannan ya nuna zaman aure ba kasuwanci bane. Zaman aure menene? Addini ne, ibada ce. Allah ya ce ka kira waɗannan mataye naka ka ba su wannan zabi. Sai Allah ya ce wa in kuntunna,
wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wad-daral akhirata fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima.
Allah ya ce wa in kuntunna turidna Allaha, amma in kun kasance Allah kuke nufi wa rasulahu da manzansa, falsafar ku ta zaman gidan miji shine neman yardar Allah da wa da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to ku sani fa inna Allah lalle Allah wa daral akhirah da gidan lahira, fa inna Allah to lalle Allah a addalil muhsinati minkunna ajran azima, ya tanada lada mai girma ga duk wacce ta kyautata daga cikin ku. Wato kenan yanzu an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umurni ya ba matansa zabi. Idan Allah da in duniya suke so ya rabu da su, idan kuma Allah da manzo suke so, to su yi hakuri da talaucin da ake fama da shi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zauna lafiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar masa da wannan ayoyi, sai ya fara da Aisha radiyallahu anha. Me yasa ya fara da Aisha radiyallahu anha? Saboda tsananin kaunarta da yake yi. Yana shiga ɗakin ta ya kira ta, ta zo suka zauna. Yace ya ke Aisha, akwai bayanin da nake so na miki, amma kada ki yi gaggawa wajen bada ansa. Ki je gida tukunna ki shawara da iyayenki. Shawarar da iyayenki suka baki aka yi matsaya, to sannan ki dawo ki bani ansa, amma kada ki saurin bani ansa yanzu yanzu. Ina fata an gane wannan. Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mun in je gida in nemi shawara da iyayena, dan ya san ba yadda za a iyayena su bani shawara in rabu da shi. Ko akwai da iyayenta za su ce mata ta rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba zai yi ba. Malamai suka ce wannan yana daga abin da yake nuna yadda annabi ke kaunar Aisha radiyallahu anha. Tunda yarinya ce karama, yarinta tana iya ɗibarta, an ce ki zaɓa duniya kike so ko Allah da manzo. Yarinta na iya ɗibarta tace to ina bar gidan naka sai menene? Saboda yarinta ko? To amma idan za ta je ta shawara da iyayenta, iyayenta za su ba ta shawara ta bar gidan manzo Allah? Ba za su ba ta shawara ba. Malamai suka ce wannan yana nuna irin ƙaunar da Aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata. Sai ya Rasulullah wace magana ce wannan wacce ta yi girma har sai na je na shawarci iyayena? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wayannan ayoyi. Shi to gashi Allah ya ce in ba ku zabi. idan duniya kuke so da zaman aure to in sake ku in kyautata muku, idan Allah da manzo da gidan lahira kuke so to ku sani Allah ya tara da muku aljanna a lahira. Yana faɗin wanda magana Aisha radiyallahu anha ta kalle shi tace ya Rasulullah, yanzu akan zama da kai ne zan je in shawara da iyayena? Tace ya Rasulullah, maganar zama da kai ya tafi karfin shawara da iyaye, ba zan yi shawara da kowa a duniya ba, ina tabbatar maka ikhtartu Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Tace ina tabbatar maka na zabi Allah, na zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na zabi gidan lahira. Manzon Allah ya mata addu'a, ya mata fatan alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi, tace ya Rasulullah kafin ka tashi ina da magana. Menene maganar? Wannan ra'ayina da kane ma sauran matan kamar duk zaka nemi ra'ayinsu, haka yace kwarai da gaske. Tace to ina roƙonka duk wacce kaje zaka tambaye ra'ayinta, in ta tambaye ka ni da ka fara tattaunawa da ni menene ra'ayina, kar ka gaya mata abin da na zaba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ba miki alƙawari ba, duk wacce ta tambaye me kika zaba zan gaya mata, kin zabi Allah da manzo da gidan lahira, ba abin da zan koyi. Wannan shi yake nuna abubuwa guda biyu muhimmai. Abu na farko shine mata ku gane hikimar zaman aure. Ba ana zaman aure ne domin tara duniya ba. Ba wai sa'a kin yi sa'ar miji shine kin aure mijin da ya gina miki kantafa kantama dakuna ba. Ko akai wani katon gida aka ce naki ne ke kadai, ga falon ki, ga falon baki, ga katon daki, ga katon bandaki, ga ɗakin yara, ga na baƙi mata, ga tarazo, ga marbles, ga tiflet air condition, ga ɗima-ɗiman kujeru, ga gado ɗan Dubai, ga masu bayin fulawa, ga masu goge tile, ga masu kunna wutar lantarki da kashewa, ga mai gadi, ga ƴar wanke-wanke, ga karki ɗauka wani kin samu wannan shine kin sa a aure. Karki ɗauka in kin samu wannan shine kin sa a gidan miji. Ba shi yake ciwo sa'ar gidan miji ba, domin da samun wannan shine sa'ar gidan miji da sai mu ce mata annabi ba su yi sa'a ba, ko mata annabi sun samu wannan a gidansa? Ban samu ba. Aisha radiyallahu anha duk kaunar da annabi yake mata nan ba ta samu ciki da falo ba, ba ta samu ciki da falo ba. Yanzu idan ka je kawo aure yarinya haka kawo aka samu daki guda ɗaya ne, duk sakwata sai an zagaya da labaran nan. Akwai wata ƙwaƙwalwa ita nan ita za ta rinƙa yawa da labarin. Ta ce billahi lazi ba ku gani ba da muka je, ba ku ga ɗakin ba, ɗan ƙurƙurƙur kamar akurkin kaji, gadon ma da ƙyar ya shiga. Ita tana nan ita wani labari take bayarwa, ce da ƙyar muka cusa gadon, kujerun ma da dai masu zaman ɗaɗɗayan nan suka shiga, mai zaman uku da zaman biyu sai dai aka dawo da ita gida. Ni ban ma san in za a yi sallah ɗakin nan ya za a yi shi ba. Ɗakin da Aisha radiyallahu anha ta rayu gaba ɗaya, kamar yadda Urwa ibn Zubair yake bayar da labari, ɗaya daga cikin ɗaliban Aisha radiyallahu anha, idan ka shiga ɗaki in ka daga hannu sama za ka taɓa tsoro ruwa ɗakin, in ka daga za ka taɓa silin, kenan baya da tsayi. Faɗin ɗakin kuma shimfiɗa ɗaya ce, tabarma ɗaya ce a ɗakin, amma saboda ƙanƙantar ɗakin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah nafila da daddare, ita Aisha radiyallahu anha tana kwance, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai samu inda zai sujada ba sai Aisha ta lankwashe kafarta saboda matsin daki. Tace shi annabi tun farkon dare yake tashi ya fara nafila, yace amma saboda tausayi ni ba zai tare ni ba sai ƙarshen dare, sai ya tare ni sai mu ci gaba da yi tare. To sanda yake wannan nafila, tace ni ina kwance ina bacci, yayin da yake karatun Fatiha ina kwance na liƙe kafata, ya gama karatun Fatiha, ya gama karatun sura, ya ruku'u, idan ya zo sujada tace sai ya zunguri kafata, da ya zunguri kafata sai in farka, sai in gane ya zo zai sujada ne, sai in lankwashe ƙafafuna sai ya samu inda zai sujada. In ya gama sujada ya miƙe ya fara karatu, tace sannan sai ya sake samun damar da zan miƙe ƙafafuna saboda ƙanƙanta ɗaki. Shi yasa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa kabari a ɗakin, aka yi kabari aka binne sayyidina Abubakar da ya rasu, aka yi kabari aka binne sayyidina Umar da ya rasu, daga nan ɗakin ya cika. Aisha radiyallahu anha nan ta so a binne ta, amma babu inda za a binne ta sai dai a kai ta makabartar musulmi. Kabari kwara uku ya cika ɗakin, kenan ɗakin karami ne ko yana da girma? Karamin ɗaki haka kuma ta rayu. tabi Allah, tabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu tana ina? Tana aljanna. To inda duk sakkwatan nan aka gina ta aka ce gidanta ne, ta mutu ta tashi mutari ba ta ci ko asara ce. Da zaman da kai a gidan, da zaman da kai daga lokacin zuwa yanzu a cikin kabari wanne ya fewa? Ba ma maganar kiyama ta tsaya ba. Ba wai sai kin auri mijin da za a rinka kawo miki kaji a cika miki fridge da kayan zaki. Kamin ya shigo zabi su ko kafi zabo ya samu ya kawo addu'a Allah ya sa albarka. Ba a tsora miki ki tilasta wa miji sai ya kawo abin da bai da shi ba. Gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe masa ya kawo, ki yi addu'a, ki yi fatan Allah ya sa albarka a ciki. Abin da ake buƙata a rayu a bi Allah a tafi aljanna. Tun daga ran da aka saukar da wannan aya, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su guda tara nan, kowace annabi ya shawarce ta abin da take cewa na zaɓi Allah da manzo da gidan lahira. Kuma daga ranar ba su ƙara tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da bai da shi ba, ba su ƙara ba. Sai da aka kai matsayin da za a yi wata biyu ba a ɗora tukunya a gidan ba, babu wacce ta yi magana. Ba kwana uku ba, wata biyu ba a ɗora tukunya ba, ba a hura wuta ba. Sai dai an samu ɗan dabino a ɗan ɓantara a sha ruwa a kwana haka, amma ba wacce ta yi magana. Sai dai na Ali radiyallahu anhu ya ce, akwai ran da mun kwana haka a gidan ba abin da za a ce, muka tashi da safe ba abin da za a ce, rana ta ɗaga, yunwa ta matsa min lamba, na ce ni ba zan iya haƙuri, bari in tafi cikin gari ko zan samu abin da zan ci. Da ya zagaya gonar Bayhuda ya je ne mai aikin kwadago. Bayhuda ya ce ga rijiya nan ka rinka jawowa ga katuwar guga, rijiya irin ta Sahara, wacce katuwar guga ake idan ka ja ka fara niki-niki kamin ka ciro ta daga cikin rijiyar sai ka haɗa zufa. Amma Bayhuda ya ce duk guga ɗayan ka jawo sakamakon ka zan baka dabino kwalli ɗaya, saboda zalunci da Bayhuda. Sai na Aliyu ba inda zai samu aikin kwadago da zai samu abin da zai sa ba, gefe na aminci. In ya jawo a bashi kwalli ɗaya, da haka ya samu ƴan dabinan da yake sha ruwa, ya dawo gida ya samu ummatul mu'minin ba wacce ta sa wani abu a bakinta. Amma akwai wacce ta yi magana? Ba wacce ta yi magana. Sun ce sun zaɓi Allah, sun zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sannan sun zaɓi me? Sun zaɓi gidan lahira. Amma ta wace ce ta fi kowa daraja? Fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma ita ke girki da kanta a gidan Sayyidina Ali, ta yi wanke-wanke, ta yi girki. Ina irin dutsen nikan nan da mata ke nika abin nan, da shi take nika alkama idan za ta yi abinci. Eh? Maredi. To da maredi da shi take, hannuwanta nan duk sun kukumbura, sun yi kanta sun kukumbura. Sayyidina Ali radiyallahu anhu da ya ga wahalar da take shashi da kansa, yace to ai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yaki, an samo ku yangi, ki je ki roke shi mana ko zai bada ku yanga guda ɗaya, ta zo ta ɗauki tsare miki wannan aikin. Ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya, ta faɗa wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana dawa suka ce ya rasulullah, dan shi ta Fatima ta bar gidan nan, ka ji halin da take ciki, baka ga hannunta ba, duk yayi kanta yayi bororo ko ina, saboda tsabar wahala da nika da dutse. Ya rasulullah, ku yangin da aka samu wannan, kake masa mata da guda ɗaya, ka rinka rage mata aiki tunda dai gashi Allah ya sa an samu, kuma rabar da su za ka yi ba ajin su za ka yi ba, tunda rabarwa za a yi ita ma a bata ɗaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wannan magana daga nan ya tashi nufi gidan Fatima. Yana zuwa ya samu har sun kwanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tsakanin su, suka ce suna jin sanyin kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kirjin su. Ya ce ya ke ƴata, na ji labarin kin je kina magana a taimaka miki da kuyanga da za ta ji yake aiki, me zai hana in baki abin da ya fi kuyanga alheri? In baki abin da ya fi kuyanga alheri. Suka ce ka ba mu ya rasulullah. Ya ce in kun zo za ku kwanta ku yi bacci, ku yi subhanallahi 33, alhamdulillahi 33, Allahu akbar sau 34, 100 kenan. Wannan ya fi muku alheri fiye da in ba ku kuyanga, na bar ku lafiya, ya tashi ya tahi. Wato kenan wannan aikin da take a gidan miji ba aikin banza bane. Tana da lada a wajen wa? Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sayyidatu nisa'i ahlil janna, shaida daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiyallahu anha tace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fama da rashin lafiya, daga wannan rashin lafiyar ya bar duniya, sai ga Fatima ta zo ta gaida shi, ya ta zo ta gaida babanta Aisha radiyallahu anha, ta ce mishiyatu haka miyake ka mishiyati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aisha ta ce wallahi Fatima in tana tafiya yadda ka san tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan tana tafiya tafiyar ta exactly irin tafiyar annabi. Wake fari wannan magana Aisha radiyallahu anha. Da Aisha tana gaba da Fatima za ta bada wannan labari? Da Aisha tana jin haushin Fatima za ta bada wannan magana? Mishiyatuha ka mishiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tace taje ta zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi ya maraba da ita, annabi yayi farin ciki da ganta, inji Aisha radiyallahu anha. Tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sirranta mata wani labari. Tace kawai sai muka ga Fatima ta fashe da kuka, tana cikin kuka, sai sake sirranta mata wani labari. Tace sai muka ga Fatima ta fashe da dariya, tace ban taba ganin dariyar da ke dab da kuka, kuka dariya dab a jide ba kamar ranar. Tace wannan yasa na tambayi Fatima, me annabi ya gaya miki ka fashe da kuka, me ya gaya miki ka fashe da dariya? Tace bazan gaya miki sirrin babana ba, wannan sirri ne tsakanin uba da yarsa. Bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta sake tambayar Fatima, nace to Allah ya karbi baban taimaka ki gaya min, menene ya gaya miki? Fatima tace abinda ya gaya min ke ga na fashe da kuka, ya faɗa min cewa mala'ika Jibril afuwa da azumi yakan zo ya masa bita Qur'ani mai girma sau ɗaya, amma wannan Ramadan din ya masa bita sau biyu, alama ce ta lokacin barin duniyar sa ya zo. Yace kuma idan ya mutu, ke yata Fatima ke ce farko a cikin iyalaina wacce za ta bi ni. Tace maganar rasuwar babana shi ita ta sa na fashe da kuka, ina cikin wannan kuka na bakin ciki, sai ya sake kallo na, yace min Allah sarki, ba za ki yi farin ciki ba, ke ce shugabar matan aljanna ranar tashin alkiyama gaba ɗayan su. Tace jin cewa ni Allah zai nada shugabar matan aljanna gaba ɗaya, shi yasa na fashe da dariya saboda murna da farin ciki. Wannan labarin banda Aisha babu wacce ta ji wannan labarin a duniya, amma Aisha ita ta tallata wa duniya cewa annabi fa kamin ya bar duniya ya ce shugabar mata a gidan aljanna ita ce Fatima. Idan ba ta kaunar Fatima za ta yada wannan labarin? In ba ta shiri gaba ce tsakanin su yadda ƴan Shi'a ke nunawa, za ta yada wannan labarin? Duk duniya ba wanda ya ji wannan labarin, Fatima Aisha kadai ta faɗa duk duniya. Labarin da ya cika duniya gaba ɗaya daga bakin Aisha radiyallahu anha aka ji shi, ashe ƙauna ce tsakanin su, soyayya ce tsakanin su, zumunci ne tsakanin su. To amma ku ji, hatta shugabar matan aljanna tana wahala a gidan miji tana haƙuri. Zubair bin Awwam yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna, amma matarsa Hadduce sa take wankewa doki, kamar za a ce matarka na wanke maka mota, saboda sun dauki hidima wa mijin ba aikin banza bane, sun dauka ibada ce, ba sun dauki zaman gidan mijin wajen samun kuɗi bane. Mu yanzu yarinya idan za a yi aurenta, kamin ta tare wai sai a nemo wata tsohuwa, wata matsiya ce tsohuwa da dushi iskancin duniya nan ba wanda ba ta yi ba, kuma ta sha bidiya ta koshi, wai sai a kawo ta, wai ta za ta yi yarinya kuɗu ba, wai za ta yi mata kuɗu ba. Ita ma tsohuwa tana buƙatar a kira wata mai imani ta mata wa'azi ba ma kuɗu ba. Wa amma yanzu ita ce mai yi amarya, za a kai amarya ɗakin miji huduba. Suna zuwa ta ce to ke yarinya saurara, mu tsofaffi mu muka ga jiya muka ga yau, shi miji da kike gani ba ɗan goyo ba ne, duk yarinya da ta riƙe miji uba to za ta mutu mareniya. In kin je gidan miji ki tashi tsaye ki kwakwale rabanki, in yi ajiye riga ta ji aljihun ki ga abin da Allah ya baki, ki kwashe kayan. Wai ka ji wani abu, wai da caji aljihu bai gina, wai ta ga abin da Allah ya bata, wai Allah ne ya bata. In shinkafa buhu buhu yake kawa kamin ta kare, auni kwano biyar ki sayar, ba ganewa zai yi ba. Duk yadda za ta yi sata haka za ta koya mata. Ta ce yadda ake kina ke ci gaba, kin ga wacece wacece ya gidan wacece, da san da aka yi aurenta na je ɗakin nan ba komi banda wani ɗan tsohon kabur. Amma da ta ɗauki mataki tana ɗan lalube aljihu, tana riƙe canji, tana rage na cefane, tana ɗan zarar taliya, tana sayarwa, tana har haɗawa, ta shiga adashe, an ce ma hannu biyu ita ake mata. Daga baya ta tattara ta sai akuya, daga nan ya kallata haihu daga nan akai waye waye yanzu in kika je dakin nan nata ya cika dan kam kwatanan nan har ya tokaro yanzu Allah wannan ko wata koyawa yarinya sata ne ko ta koya mata bini yanzu kika je dakin nan babu abin da babu kin ga garote ga shogilat ga yarinya kamin ta je gidan miji a mai da ta balauni ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana yawan karanta suratul ahzab a sallar asuba, yana yawan karanta suratul ahzab a sallar asuba. Idan yana karatu, yana karatu normal, amma da yazo kan wannan ayoyin ya nisa annabi, sai aje Sayyidina Umar ya daga murya ya ta karkare yana karatu da karfi har sai ya wuce wayannan ayoyin gaba daya, sai ya dawo yana karatu a hankali. Aka ce me yasa an kazo kan wayannan ayoyin kake yi da karfi? Yace a ta masallacin kusa da dakunan matan annabi suke. Ina daga murya ne domin in tunatar da su alƙawarin da suka dauka da Allah. Shi yasa in nazo kan ayoyin nake daga murya. Sai Allah ya ce mai gaba da rama.
Ya nisa annabi man ya'ti minkum bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu ضعفين. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا.
Allah yace ya nisa annabi, ya ku matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malame suka ce duk duniya ba matan da Allah ya kira da wannan suna sai su kadai. Ya nisa annabi, ya ku matan annabi, wannan kadai bai ishe su daraja ba. Ko matan liman aka ce ya ke matan liman. Da Allah matan liman ba za ta dan daga allon ka fada ba. Eh, ko mata alaran ma aka ce ya ke matar gangaran. Ai, ita ba sai ta dan tara kura, ko za ta tara kura ba? Ita ba sai ta dan tara kura. Balle Allah ya ce musu ya nisa annabi, ya ku matan annabi. Malamai suka ce wannan kadai ya isa dan shi aka girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ya jingina su zuwa ga annabi, ya nuna maka fa manya ne daraja su ta wuce duk inda kake tsammani. A jingina suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare suke cin abinci, tare suke shan ruwa, tare suke wanka, tare suke fira, tare suke kwana a kan shimfiɗa ɗaya. Ya nisa annabi, ya ku mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko wanka tare da su annabi yake, annabi Muhammad je karanta bulugul marami. Duk wankan jannabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wa aka samu hadisan daga matarsa su ce tare muke wanka da bokiti daya, hannuwan muna haduwa cikin bokiti, shi yana ɗebo ruwa mu muna ɗebowa. Idan zai wanka tare da matarsa, hannunsa da matar yana haduwa a ciki. Wata tana ba da labarin ta ce annabi sai ya rinka yi da sauri, in na garo zai ƙara ya rinka cewa da'ali da'ali, bar mu haka bar mu haka, ana wankan ma akwai nishadi a ciki. Aisha radiyallahu anha ta ce har gurgure gurguren kashi muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In gurguri kashi in miƙa masa ya gurgura ya miƙo mun, in gurgura in yi passing masa back, ya gurgura ya passing back. Ta ce idan na gurgura, idan na miƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gurgura. Ta ce sai in sa ido in ga ina zai sa bakin shi. Ta ce sai in ga ya sa bakin shi daidai inda na sa bakina. Ta ce sai in ji wani dadi ya kama ni a wannan lokaci. Wadda sai an gama wannan wai ka ce wannan matan ne wai za ta wuce wuta, wai wannan ƴar wuta ce ɗan fiya, wannan wai wa ce ƴar wuta ce. Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta mana. Allah yace ya nisa annabi ya ku matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyana Allah yana so ya nuna darajar matan annabi wa dai da suke darajar kowace mace a duniya ba yace wacce tazo da alfasha bayyananniya daga cikin ku yudha'afu laha al'adabu da'ifain za a ninka mata azaba ninki biyu inji Allah idan wacce ba mata annabi ba tayi laifi to idan mata annabi ce za a ninka wa matar annabi azaba ninkin azabar da za yi wacce ba matar annabi ba saboda darajar su da matsayin su ba daya bane ba menene ba da ya da baiwa darajar su daya ne wa tafi daraja to yanzu da ya za ta yi zina ba tayi aure ba bulala nawa za mata bulala 100 to idan baiwa ce tayi zina wacce ba ta taba aure ba bulala 50 za a mata bulala nawa kenan bulalar da za a yi wa baiwa za a mata rabin bulalar da za a yi wa ya me yasa aka ce ita ya aninka azaba da za a yi wa baiwa a mata saboda tana gaba da baiwa tafi baiwa girma tafi baiwa daraja shi yasa za a ninka wa ya azaba akan azaba da za a yi wa baiwa to shine fifiko tsakanin matar annabi da sauran matan duniya shi yasa ita ma matar annabi ita kuma da yake tafi yar kuma ko yar wace ce to sai aka ce matar annabi za a ninka mata azaba in ta zo da alfasha ninkin abin da za a yi wa sauran mata domin sauran mata su gane the difference is clear da gauro da mai mata ta zuru da mai mata wane ne a gaba ta zuru da shi da mai mata wa yi daraja wa yi fi girma da mutunci duka mun yadda yana gaba da ta zuru ta zuru idan yayi zina menene hukuncinsa bulala 100 ko ha mai mata idan yayi zina me hukuncinsa da hukuncin da za a mai mata da na ta zuru wanne ya bi me yasa aka ce hukuncin mai mata ya da tsanani saboda darajar sa ba ɗaya da ta zuru ba darajar sa ba ɗaya da sawa ba kenan saboda girmanka da matsayinka shi yake sa laifinka sai ya zama babba sosai yanzu laifin da liman zai yi a ganshi babba mamu in yayi za a ganshi babba ka mamu sai ya fike shege da yawa amma ba damu ba saboda mamu ne ya bata arbibi yanzu da zaka dan zagaya wani dungu ka samu liman da bagin ardo da wata yabba zawara haka mai dan shaka lambu ta dan jire ko da ne wanda yake da aure tanin aure kawai ake a in ka haska da mota ka gansu ko ka wuce sai ka kashe mota kai baya baya a ce lafiya ka ce wani na hasko kamar liman bari zai mu tabbatar da liman ne ba haka bane amma wani sakarai ne ba ma wai yana hira suna hira magana aure ba ko hannunta kaga ya rike ka damu in akan hanya na mai sai ka ce kai Allah ka kwace daga kan hanya ko ba mu rika in ture ku ba matsala saboda darajar sa bata kai darajar wannan ba kenan wannan ayat ta nuna darajar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma tun dole su ba menene alfasha wasu malamai suka ce matsawa miji lamba cewa miji sai ya ƙara cefane cewa miji sai ya tiyo miki abinda baki da shi cewa miji sai ya biya miki wata bukata ta dukiya da shi kuma bai da hali da zai sai ya tiya miki a tamfa mai tsada bai da hali sallah ta zo ya tiya miki Cote d'Ivoire ya gama bubugawa kice sai ya tiyo sufa ko sai ya tiyo hola eh alhali shi abinda zai tiya Cote d'Ivoire zai tiya ko Nigerian wa ko baccin ki ya ja miki ko ku kushawo kice sai ya tiyo miki a tamfar da ta wuce halinka su ga ce shine fahishatin mubayyana domin abin da ya faru kenan aka saukar da aya ko ba shine ya faru ba wasu malamai suka ce a alfahisha ana nufin zina alfahisha ana nufin me to ko ma dai wanne ne duk laifin da matar annabi ta yi sai an ninka mata azaba da wannan ne yan shi'a sai suka makale suka ce tuku hadin suna kuna cewa Aisha ba ta yi zina ba wai ba zai yi ba to ai ga Qur'ani ya nuna zai yi tunda Qur'ani ya ce man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyana ku matan annabi wacce ta zo da alfasha bayyananniya wacce ta yi zina a cikin ku za a linka mata azaba idan da ba za su iya yi ba abun ba mai yiwuwa bane ya Allah har zai ce in har suka yi ga abin da za musu ai da Allah ya ce in har sun yi zinan nan ga hukuncin da za musu to alama ce da take nuna za su iya yi to dan shi ya ƙarya kake a saurara a saurara a saurara a saurara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ma zanat imra'atu nabiyyin qaddu ba ma shi ba duk annabawan da Allah ya taba turowa a duniya ba taba samun matar annabi ta yi zina ba duk shegantakar da matar annabi za ta yi ko tai wani abu na saban Allah bai tsatsotsai irin matar annabi Lulu irin matar annabi Nuhu ba sun yi abubuwa da yawa marasa kyau ba har Allah ya kai su wuta babu zina a ciki matar annabi duk annabin da Allah ya taba yi kuwa ba taba samun matar annabin da ta yi zina ba in ji annabi Muhammad to yan shiya sai kuka ce matar annabi mai murti ƙarya kuke annabin kuma ta sharri ba da gaske kuke ba a saurara a saurara idan kuka ce ai da ba za su iya yi ba da ba a kawo wannan sharɗin ba to ai sa sharɗi a ka'ida ta magana ka sa sharɗi ba yana nuna yiwuwar abinda aka sa sharɗin akan shi bane wani lokaci akan sa sharɗi amma baya nuna yiwuwar abinda aka sa sharɗin akan sa ina fata an gane wannan ya za ku yi ku gane wannan Allah ya ce law kana fihi ma alihatun
law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
Allah yace inda akwai wani Allah tare da Allah Allah su biyu ne ba guda ɗaya bane cikin sama da ƙasa akwai wani Allah banda Allah mu mahalici allolin guda biyu ne Allah yace da sama da ƙasan za su lalace dan yayin da ɗaya Allah zai ce ai ruwa ɗaya sai ce fari zai yayin da ɗaya Allah zai ce rahama ta sauka ɗaya Allah sai ce bala'i zai sauka sama da ƙasa za ta rushe ko ba za ta rushe ba Allah ya ce inda akwai allolin guda biyu ne akwai wani allan banda shi ah to sai ka ce allolin guda biyu ne tunda Allah ya sa sharɗi ya ce inda akwai wani allan banda shi zai yiwu a samu wani allan banda Allah ba zai yiwu ba amma duk da haka gashi Allah ya sa sharɗi akan abin da ba zai mai ba akan abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an gane qul in kana lirrahmani waladun
qul in kana lirrahmani waladun فأنا أول العابدين
لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء
أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار
الله يتدعى تزيد كذا تدعى النبي إسا زيد وكابا تكين سورا هالتون سيزا يقول لك دعما يتشين دايش Allah yake da zai rike da da sai ya zaba daga cikin halittunsa kenan Allah zai rike da kun ga nan yace da zai rika amma ba zai yi rika ba da za su yi zina ba zai yi to su yi zina ba an gane karatu da zai rike da zai yi rike da ba zai yi rike da ba da za su yi zina zai yi su yi zina ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن
عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
الله يقول ولقد أوحي إليك حقيقة أني وحي زوى غريك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم wa ila allazina min qablika ayi wahayi zuwa ga wadanda suka gabace ka Allah ya ce la in ashrakta annabi da zakai wa Allah shirka da a ce zakai wa Allah shirka la yahbadanna amaluka da ayyukanka sun rushe gaba daya wala takunanna min al-khasirin da ka zama cikin tabo zai yi annabi wa Allah shirka ba zai yi ba amma Allah ya ce da zakai shirka da ayyukanka ya rushe da za ku yi zina da naninka muku azaba da za ka yi shirka da ayyukanka sun rushe ba zai yi shirka ba to su ma ba zai yi su jina ba dan shi ya tashi da garin ko har zina wurin amalikare
ya tashi
matsiya ci shi ma mun haska shi da tocila mai cin batir bakwai ana magana akan matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyaye mu'minai ne uwa ta haddaku to uwayenmu ne domin uwayen masu imani duk wanda ya zage su ba mai imani ba ana raba ba ya amince
ko baka amince ba ana raba
ya nisa annabi man yati min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'afu laha al'adhabu dha'ifayn Allah yace wa kana zalika 'ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki a wajen Allah ya ninka musu azaba abu ne mai sauki a wajen Allah saboda kowa bawan Allah ne sai Allah yace mai gaba da rama
wa man yaqnut minna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما
الله يتوى من يقنط من كنا لله أبن دعك يتوى على قنوط شين دوام الطاعة شين من؟ دوام الطاعة وتودوجي وأكم بيهيا دوة تدوجي أكم بيهيا قال الله مدعو كنسركي ورسوله دع النبي محمد sallallahu alaihi wasallam shi Allah biyayya da za a masa bauta sunanta biyayya da za a yi wa Allah mai sunanta sunanta ibada ita ake cewa bauta shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya da mata za su yi masa shine da'a da ladabi da biyayya da girmamawa amma ba bauta masa za su yi ba ba mai za su yi ba ba bauta masa za su yi ba wa man yaqanut minkunna lillahi wa rasulihi kanuti ga Allah shine ibada bauta amma kanuti da zasu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yi masa biyayya da ladabin zaman gidan aure da girmama shi Allah ya ce wa ta'mal salihan sannan ta aikata aiki na kwarai Allah tarkin adalci yace nutiha ajraha marrataini to lada ninki biyu za mu bata kamar yadda wajen azaba in tai laifi za a ninka in tai aiki na kwarai na ma me za a yi ladan za a ninka Allah ya ce wa atarna laha rizqan karima sannan mun tara da mata arziki na karamci shine aljanna ga Allah ya ce matan annabi ɗan menene ɗan aljanna ne wa atarna laha rizqan karima Allah ka kai mu aljanna ya Allah aljanna ma kai mu GRA kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai kana so a barka ghetto area ba matsala ni dai ya Allah kai ni GRA ku ce Allahu akbar Allahu akbar 15:30 kenan Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi dukiyar su albarka Allah ka tsare su wani bawan Allah ta hannun dan agaji Alhaji mai gyada ya aiko marayu da gudunmuwar kudi cash naira 20,000 Allah ya saka masa da alkhairi wata baiwar Allah ta hannun sakataren yan agaji na jihar Sokoto Aliyu Yabo ta aiko da taimako naira 1,000 tana buƙatar addu'a Allah ya bata lafiya Allah ka bata lafiya wata mata ta aiko da taimakon marayu ta hannu sai da Adamu Zuru naira 5,000 tana buƙatar addu'a ga ɗanta da ya rasu da kuma buƙatar addu'a ga ɗanta guda wanda yake karatu Allah ka sa wa karatunsa albarka wanda ya rasu Allah ka gafarta masa sannan kuma Allah ya ba mijinta lafiya ya Allah ka ba mijinta lafiya wata baiwar Allah daga Arkilla ta aiko da turmin atamfa daya tana buƙatar a mata addu'a Allah biya mata buƙatunta na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da tallafi ga marayu naira 10,000 ta hannun Husaini Adamu Zuru yana buƙatar addu'a Allah ka biya masa buƙatunsa na alkhairi wani bawan Allah ya aiko da naira 5,000 taimakon marayu ta hannun dan agaji Alhaji mai gyada Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga Coco Road haka ne Coco Road ta aiko da tsabar kudi naira 8,000 da naira 50 ga marayu ta hannun Bello Kwatare to da Kwatare ne ita duk Allah ya musu albarka wata mata ta aiko da naira 1,000 tallafi wa marayu tana buƙatar addu'a na rufin asiri daga Ubangiji Allah ya rufa mata asiri duniya da lahira wata mata ta aiko da turmin atamfa daya ga marayu tana buƙatar addu'a da ita da makwabtanta duka ya Allah da ita da makwabtanta duka musu albarka abinda suke tsoro Allah ya tsare na'am atamfar ma har da naira 1,000 ba atamfa kawai ba atamfa da kudi naira 1,000 Allah ka saka mata da alkhairi a ci gaba da aiko tallafin marayu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh da fatan allah ya saka da alkhairi daidai wannan gaba nake ga yata malam umar zomawa yazo ya rufe da addu'a musamman wa'annan wanda ke aiko tallafi ga marayu suna neman a sa su cikin addu'a da ƴan uwa kuma masu bukatoci daban-daban
sallallahu ala nabiyyil karim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء غبا تفسير القرآن مي جرما a wannan rana ta 19 ga watan Ramadan hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1436. Lissafin Nasara yau muna 6 ga watan 7 shekara ta 2015. Idan ba ku manta ba, muna cikin Suratul Ahzab. Kamin mu ci gaba da karatu, akwai tambaya da dan uwa ya ruwaito ya rubuto, ya ce ala gafarta malam, ya halatta mutum ya yi salatu tarawihi tare da imam kuma da daddare ya tashi ya sake wasu nafila sannan ya yi witiri? Ya ce tambaya ta biyu, kuma ala gafarta malam kwana 10 ko 9 na azumi na ƙarshe ya halatta mutum ya yi sallar tarawih tare da imam kuma ya je ya yi sallar tahajjud da daddare? Kuma malam mutum na iya yin sallar tahajjud a cikin gida? So wannan tambayar ga alama tana da alaka da sallah ta qiyamu Ramadan. Mutum zai iya yin fiye da raka'a 11 ko fiye da raka'a 13, domin wannan tunanin ne yake kawo idan aka yi a masallaci zan iya komawa gida in ƙara bayan masallaci, misali an yi raka'a 10 ko raka'a 12 sannan ne witiri? Sannan ita ce take haifar da tambayar ya halatta in yi tarawih sannan in yi tahajjud. Ina fata an gane wannan. To farko dai da sallar tarawih da sallar tahajjud, dukkan su ana kiran su qiyamu Ramadan. Ana kiran su qiyamu Ramadan, tsayuwar dare a cikin watan Ramadan. Wasu na kiranta tarawih, wasu na kiranta tahajjudi. Tahajjudi ana cewa tahajjudi saboda aka yi bacci kamin a tashi. Ina fata an fahimci wannan. To ita sallar dare ta qiyamu Ramadan, maluma sun yi ta maganganu akan kana iya wuce raka'a 13 saboda la'akari da hadisin Aisha radiyallahu anha da tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a cikin Ramadan ko ba a cikin Ramadan ba, bai taba wuce raka'a 13 ba. Bisa wannan hadisi in ka karanta wani littafi qiyamu Ramadan na Allama Nasiruddin Al-Albani, kusan shi ya tsananta akan cewa abinda ake bukata mutum ya takaita ko ya raka'a 11 ko ya raka'a nawa, ko ya raka'a 13. Amma gaskiya fatawa wacce ta fi ƙarfi shine a sallar dare ta tsayuwar watan Ramadan ya halatta kai raka'a 11, ya halatta kai raka'a 13, ya halatta ka wuce kai 23 ko 33 ko 43 gurgurdan yadda zaka iya yi. Idan ka karanta wani littafi da ake cewa risalatani mujazatani fi zakati was siyam,